Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makeri. Wani mutumin da yake Ihu yana cewa duk waɗannan Yahudawa ya kamata a kashe su. Ya shiga wani wurin bautar Yahudawa a Pittsburgh a jihar Asabar inda ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane 11. Wannan kisar bindiga shine na baya-bayan nan da aka yi a nan Amurka. Wasu mutane guda 6 da suka yi yunkurin kama maharin ciki har da dan sanda guda sun samu rauni a cewar jami'an da suka bayyana cewa fararen hula su biyu suna ciki kuma suna cikin mawuyacin hali. Da alamar wannan dai shine mummunar harin da aka taba kaiwa al'ummar Yahudu a tarihin Amurka a cewar wata kungiyar Yahudawa mai zaman kanta a nan Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka Amurka ta FBI ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi shi a cikin tsano. Babban jami'in hukumar FBI a Pittsburgh Bob Jones ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya akan ko jami'an tsaro suna da bayani akan wanda ya yi wannan harbin kafin ya kai harin na jiya. Ana sa ran mutumin nan da aka kama kuma aka caje shi a ranar Juma'a da aika akalla kunshi 13 dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban Amurka Donald Trump zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni daga jami'an tsaro. Wata maje hukumar tsaro ta faɗa wa labarin CBS cewa Caesar Sayoc dan shekaru 56 wanda ke zama a Aventura a jihar Florida zai bayyana gaban kotu a ranar Litinin, yayin da CBS din ta ce Sayoc zai gurfana ne a gaban alƙalin tarayya a birnin Miami na Florida a gobe Litinin. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaro ya yi yana cewa da farko Sayoc zai fara bayyana ne a gaban kotun Florida kafin ya je ya huskanci caje-caje da aka dora a kansa a kotun tarayya a New York inda aka samu 5 a cikin abubuwar fashewa 12. Jama'an hukumar tsaron ba su da izinin bada bayani a kan shari'ar, lamarin da ya sa aka saka su kan sunayensu. Sayoc tsohon mai laifi yana huskantar caje-caje guda 5 ne akan shirya makircin aikewa da bama-bamai zuwa ga wato jama'a na tsawon mako guda. A wani mataki na ba sabon ban, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta buƙaci gwamnatin Burundi ta roƙi gafara akan kalaman ɓatanci da ta yi wa mambobin hukumar bincike mai zaman kanta, lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin. A ranar Laraba, jakadar Burundi a Majalisar Ɗinkin Duniya Albert Shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanar kai ƙaran mambobin hukumar na bincike mai zaman kanta zuwa kotu a wurin zaman kwamitin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 3 a birnin New York. Mai magana da yawun shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamadasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa Burundi tana cikin mambobi 47 na Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani matsayi ne da ke buƙatar kyawawan ɗabi'u. An da ya kafa hukumar bincike a kan Burundi ne a cikin watan Satumbar shekarar 2016. Hukumar mai mambobi 3 ta fitar da rahotanni da dama akan yawan ayyukan cin zarafi da na bil'adama a ciki har da manya-manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ceceki shugaba mai ci na jam'iyyar Republican Donald Trump a ranar Juma'a akan yaudaran Amurkawa akan abubuwa da dama da suka hada da batun haraji da kiwon lafiya. Obama da ya bar wa Trump fadar shugaban Amurka ta White House yayi wasu jawabai masu gauni a jihohin tsakiya maso yammacin Amurka da suka hada da Wisconsin da Michigan a wani yunkuri da yake yi na kira masu kada kuri'a da su zabi yan takarar Democrat a wurin a zaben rabin wa'adi na ranar 6 ga watan Nuwamba. Ya ce a tarihin duniya da tarihin ma Amurka kowa ya san yan siyasa suna kari wurin yin zancen su, inji Obama yana fadawa taron gangamin siyasa a yankin Milwaukee a Wisconsin. Amma kuma ya ce a cikin wannan lokaci ba mu taba ganin irin wannan ƙarya baro-baro da yawan ƙarya da kuma ƙarya na rashin kunya na yan siyasa da suke mana a cikin wannan lokaci ba. Tsohon shugaban ya nuna taron ya ce Republican na son su soke.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin Nagari na Kowa. Kwamishinan ilimi na jihar Adamawa, Mr. Julius Kadala ya ce, gwamnati suna daukan matakai don farfado da ilimi a yankunan da 'yan kungiyar Boko Haram suka lalata. Ya faɗi hakan ne a wata hira da wakilin muryar Amurka, Lawal Sani Kona, inda kuma ya yaba Bankin Duniya don tallafi na musamman don gyaran makarantun.
Wato local government guda 7 ne waɗanda wannan fitina ta addabe su, wanda ma har suka tafi suka bar gidajensu, amma da ikon Allah da taimakon gwamnatin Buhari da shi governor, Allah ya sa mutane sun koma gidajensu. Kuma kamar yadda ka faɗa, makarantu sun ɓarɓare, don an kona wasu makarantun, duk abun koyarwa an kona. Shi yasa da zuwan wannan gwamnati, sai gwamna ya duba yaya za a yi da irin wannan, yasa dokan ta ɓace a harkan ilimi a jihar Adamawa. Kuma da yasa dokan ta ɓace, shi yasa aka ɗiba wasu makarantu waɗanda sun lalace fiye da misali, aka yi ta gyaran su. Sannan aka duba, aka sai kujaru, aka raba ma wasu makarantun, aka sai takardu. Wato malamai kuma, domin a lokacin da gwamnatin ta shigo, gaba ɗayan malaman na primary sun yi wata 7 ba a biyan su. To governor, domin dokan ta ɓace da yasa a ilimi, ya ɗauki duk hankalinsa ya rage wannan. Yau ya biya wata 6 saura wata 1. Shi yasa kuma da aka fito da wato speed nan, gamna ya karbe shi hannu biyu-biyu. Shi yasa ana aiki a local government guda 7 nan.
Ta yaya ita speed take taimako ga ainihin makarantu da suke yankunan da wannan abin ya shafa a jihar ku?
To a speed dai manufanta dama, domin a komar da yaran da suka bar makaranta zuwa makaranta. Sa'annan malamai da yaran duka, abun ya taba musu hankali. Shi yasa wannan SPIP an shirya, ana horasar da malamai da kuma kungiya na SBMC, wato su ne waɗanda suna gyara makarantu. In an horasar da malamai nan kuma ana basu wani ɗan kuɗi akan albashinsu. Kamar mu a jihar Adamawa, local government guda 7 nan, in mun horasar da malamai nan, muna basu kowane wata akan albashinsu 9,000. Sa'annan SBMC makarantun nan kuma, wato muna basu, in mun horasar da shugabannin SBMC, sai mu basu kuɗi kuma 500,000, domin su duba me za su gyara bisa ga abinda za su iya gyara da kuɗin nan a makarantunsu. Kuma yayin da muke magana, mun horasar da malamai sun kai 6,000 da yanzu, wanda kuma muna basu 9,000 banda albashinsu a kowane wata. Makarantun nan kuma 200 kusan da 80, wanda muna basu 500 domin su 500 domin su yi gyara a makarantunsu.
Sarakunan arewacin Najeriya sun gudanar da taro a Kaduna don bukatar ceto yara sama da miliyan 13 da bincike ya nuna suna yawo akan titi. Wakilin Musani Sha'ibu Malufashi ya halarci taron, inda ya fara zantawa da jami'in hulɗa da 'yan jarida na hukumar UNICEF, Malam Rabi Musa.
Wannan taro ne na sarakunan yankin Najeriya daga jihohi 19, dukansu muka haɗu muke duba matsalar nan ta yara da ya kamata a ce suna zuwa makaranta ba sa zuwa, wanda kusan kashi 60 daga cikinsu suna arewacin Najeriya. Shi yasa sarakuna suka ga wannan matsala ya kamata a zo, kuma mun yarda cewar suna da rawar da za su taka, suna kuma da muhimmanci domin suke da jama'a, kuma jama'a na ganin girmansu. Don haka ake son a fahimci matsalar daga ina take, yara nawa ne hakikani, kuma a fito da dabaru da matakan da za a bi.
An ɗauki matakai daban-daban a baya, ba ka samun yaran nan da yawa kamar yadda ake ayyana yawansu a halin yanzu. Da yawa za su ji a kowane nagartaccen yunkuri da aka yi ne yanzu da za a sake lali.
Ina so in tabbatar maka shekara guda ana tunani, ana tsare-tsare, ana fito da dabarun abubuwan da aka yi baya, da yadda za a inganta wasu kuma da ba su yi aiki ba a wasan. Mai alfarma sarkin musulmi nana ta cewar an yi abubuwa da dama daga shi mai martaba sarkin musulmi da manyan sarakuna, duk sun yarda su da kansu za su gano waɗannan yara kuma za su tabbatar a basu ilimin nan.
Alhaji Rabu, jami'in hudda da 'yan jaridu kuma kakakin UNICEF a Najeriya. Dr. Bugaje na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Da farko dai, wannan tsarin da aka yi na baya dama ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba. 'Yan boko ne suke son su nuna sun damu, suka zo da abubuwan da ba su kansu ba su gane ba, aka canja kuɗin gwamnati babu wani tasiri. Da yake nan, na biyu, wannan al'amarin ba ƙaramin al'amari bane ba, al'amari ne wanda yake sarakuna da malamai sai sun tashi sun sa gwamnati gaba, domin gwamnatin nan masu tafiyar da ita 'yan boko ne. Sai an tilasta musu yanda za su ɗauko kuɗi daga kuɗin jama'a, kuma ba wai a zo a yi makarantu irin wanda suke yin nan, a je malaman da ke da ɗalibai me suka rasa a ba su ruwa, a gyara musu 'yan wuraren za su tafiyar da karatu, kuma a je ƙasashen musulmin da suka gyara karatunsu irin wannan kamar su Sudan, kamar su Morocco, kamar su Turkiya, a ɗauko samfari a gyara shi yanda zai karɓu a nan wurin a tafiyar da shi. Amma duk abin da ya kawo dama abin a yi rashin a sa kuɗi ne a ciki, sai a zuba kuɗi a makarantun boko, kuma ba a zuba kuɗi a makarantu. To mafi yawan al'umma nan suke kai ayansu, kuma nan suka fi yin aminci. Kuma shi musuluncin nan da makarantun Allah ba su hana a zo a koya musu turanci ko a koya musu wani abu, amma abinda ba sa so tsari na boko wanda aka cire Allah daga ciki.
Masanin harkar ilimi Dr. Bugaji, nan gida da kin gabatar da kasida, wannan taro ya zaki bayyana shi?
Muna cewa muna integration din nan. Integration din shine sai a ce an ji an samu malam Alaramma, an ce mishi to shi kenan yaran kana 150, to shi kenan za mu kawo maka malamin turanci da na lissafi da na karatu. To malaman da ake da su a makarantun gwamnatin ba su ishe mu ba, saboda haka idan muka ce za mu ba malaman makarantun Qur'ani, malaman turanci da lissafi da kimiyya, faɗa muke kawai ba yi ake ba. Amma shekara shekaru sai a ce abin da ake kenan. To shi sa abin ya tabarbare mana. Ni abin da ke gani, idan aka samu makarantar islamiyya ko makarantar Qur'ani tana da yara da yawa, ba tallafin malamai za a bata ba, tallafin horarwa da wato kula kamar supervision, a dinga duba su, sannan a tabbatar cewa abin da suke koyawa ya yi daidai. Ni ana tare da awar tun da policy din mai ya ce primary education da Hausa za a fara class 1-3. Idan ka je ka ce za ka kai malamin turanci tsangaya, wallahi ba za mu yi, saboda makarantar boko ba mu da shi, ba mu da isassun malaman. Saboda haka idan muka ce za mu koya Hausa kawai, rubutu da karatun lissafi da Hausa a makarantun tsangaya, shi kenan ya ishe mu. Idan yaran sun gama gadi 6 suka iya rubutu, suka iya karatu da yaran su, after all sun kace Japan da me ake koyarwa, India da me ake koyarwa, France ga ta ga Ingila, Germany duk wanda wanda me koyar ke koyar da yaran shi mun ki. Abu ni ina ganin cigaban mai shiga rijiya muke idan muka insistin cewa sai mun koyarwa kowa malamin turanci wanda ba mu da shi.
Haji Rafi Ishaq, commissioner ilimi a jihar Jigawa. Dukkan sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taro sun rataba hannu a takardar sanarwar bayan taro da aka yi, wanda mai martaba sarkin musulmi Dr. Sa'ad Abubakar na ku ya gabatar. Abin da ya rage shi ne aiwatar da waɗannan al'amura da aka cimma. Sani Shaibu Malufashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Professor Salisu Shehu na Jami'ar Bayero da ke Kano na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu a wurin taron. ga abin da yake cewa.
Na ba da shawara ta farko cewa wajibi ne mu fadakar da al'ummanmu wajen muhimmantar da ilimi, wato a dau ilimi da muhimmanci, kuma a sa ilimi akan gaba da komai, domin a al'umma ɗaiɗaikunmu da kuma a al'ummance da a gwamnatance yadda muke gudanar da al'amuranmu ba ma muhimmantar da ilimi. Dole mu bai wa ilimi muhimmancin da ya kamata a bashi. Sannan kuma wajibi ne mu kirkiro hanyoyi da za mu haɓaka wato gudunmawar al'umma akan taimakon ilimi. Lallai a tabbatar al'umma an faɗakar da ita, kuma an shigar da ita ta hanyoyi daban-daban wajen taimakawa ilimi, da fito da hanyoyi na taimakawa da tallafawa wa makaranta da yara 'yan makaranta da dai sauransu. Sannan kuma na yi magana akan wato ainihin misali kakkafa wato auqaf, wato waƙafi shine wato kamar gidauniya don tallafawa ilimi. Wato masarautunmu sarakuna za su iya kakkafa irin waɗannan waƙafi ɗin. Wannan shine abin da ya tabbata a tarihin musulunci, yawancin wato ainihin misali makarantu da harka ta ilimi ana wato ainihin misali taimaka musu ne ta hanyar waƙafi. Kuma ko yanzu a wasu ƙasashe na musulmi wannan wato ainihin misali waƙafin shi yake tallafawa ilimi, har ma ake gudanar da jami'o'i da wannan waƙafin. Yayin da ake ta magana akan cewa yaran da ba sa makaranta a nan arewacin Najeriya dole a kaucewa kuskuren, wato fadawa kuskuren nuna cewa yaran da suke makarantun Qur'ani ba makaranta suke yi ba. Can aka yi wannan, to mutanen mu za su dauka an musu cin fuska, kuma za su karbi sakon da ake so a gabatar musu ba. Dole ne a dauka cewa wayannan makarantun na Qur'ani ba tare da cewa muna cewa wai ba su da matsaloli bane, suna da matsaloli, amma makarantu ne. Mu din nan duk wannan makarantar muka yi, mun yi wannan makarantar, kuma mun zama wanda muka zama din nan, mun yi wannan makarantun. Dan haka wato ainihin misali dole abin da yafi alfanu shine a hada guda biyu, kuma a yi kokarin a samar da hanyoyin da za a inganta kowane bangare. Makarantun Qur'ani ya za a inganta su, kuma makarantun boko ai alalace suke, makarantun gwamnati alalace suke, me su ma ya za a inganta su, a inganta karatu a cikin su, a hada guda biyu. Muna nuna cewa a al'ummar mu an fi sha'awar mutumin da aka ga ya hada wayannan guda biyu, wanda aka ga ya iya Larabci kuma ya iya Turanci, an fi sha'awarsa. Yan boko suna sha'awarsa, yan Arabiya ma suna sha'awarsa.
A satin da ya gabata mun yi muku alƙawarin ci gaba da hira da wakiliyar mu Maryam Ato Muhammad tayi da shugaban karamar hukumar Alero Alhaji Abubakar Alero. Ga ci gaba da hiran.
Ko akwai wani kira da zaka yi wa uwaye domin su ma su bada tasu gudunmuwa?
Abinda kowa sani ne, gaskiya harka ilimi ba ta danganci a ne malamai kadai ba ko kuma hukuma kadai. Harka ilimi abu ce wanda sai kowa ya sa ruwan shi, da iyaye da malamai da hukuma da kowa da masu gari da kowa hakimai masu gari da sauransu, kowa sai ya bada gudunmuwa domin a tabbatar da cewa an samu ainihin ci gaban ilimi. Ke duba gaskiya shi sa nan ake cewa mun danci baya ga malamai da ilimi, saboda an bar harkar ilimi ga malamai da hukuma kadai. Iyaye ma wani uniform ma sai an yi kamar ana yi sannan yake dauka mai dan shi uniform. To saboda haka haƙi ne wanda Allah ya rataya ma ƴaƴa na tarbiyyarsu, haƙi ne wanda Allah ya rataya ma uwaye na tarbiyyarsu. Sannan samar da ilimi na zamani da na addini yana cikin tarbiyya, wanda yake wajibi ne mutum ya tabbatar da ɗani ya samu ilimi na zamani da na addini, wanda insha Allah shi zai sa ya zan abin kware zuwa gaba, dan Allah ya raya shi. Saboda haka ina kira ga uwaye da hakimai da uwayen ƙasa da kowa da kowa a haɗa ƙarfi domin a tabbatar da cewa ainihin an ciyar da yaran nan ilimi wanda ya dace samu na zamani da na boko. Ba wai in kai kana ganin kamar kana da sararin da kaza ka iya ɗauka ma ɗayan ka uniform ka sai ka biya kuɗin makaranta ka yi mi sai ka hita butun ka neglecting, har da kai da makwabci ma yana da haƙi ga tarbiyyar da makwabcin shi. Sannan wannan tarbiyya kamar da nace ta danganci karatu na zamani da na boko, saboda haka idan kana da sarari kamata har da makwabcin ka taimaka ma ɗayan shi ma su zan don harkar uniform ko ta harkar littafi ko ta harkar biro ko ta harkar shawara ma, domin su zama su samu ingantaccen ilimi. Wannan gaskiya idan aka haɗa ƙari gaba ɗaya insha Allah abubuwa za su samu cigaba.
Menene kudurinka na haɓaka ilimi a wannan ƙaramar hukumar mulki?
Kamar yadda muka taɓa tattauna da shi da sauran wasu mutane, insha Allah abinda muke da kuduri shine cewa duk wata makaranta da muka ganin tana da bukatar gyara in Allah ya so in a very near future insha Allah kusabar dadiya ba za mu ga lamun ci a samu muna san a muna census din su a gano muna ko guda nawa ne don mu san wace hanya ce zamu yi mu tabbatar da mun gyara makarantar nan sannan insha Allah za mu ci gaba da sensitizing din mutane na muhimmancin tura yayan su makaranta musamman yaya mata alhamdulillah gaskiya akwai na bayan alfari da nake da shi nan gaskiya nan lokacin da aka zo da GSS sabbin GSS da aka yi lokacin wancan lokaci na wancan gwamnati akwai GSS da aka zo nan sai ya zama to gaskiya alhamdulillah an samu yara mata musamman makaranta sun yi wa kwarai gaske wanda sanadin haka shi sa commissioner ilimi na jihar Kebbi Alhaji Muhammad Magawata Adaru ya raba makarantar biyu saboda population din ya yawa aka mai da mata mata daban ta yaya maza daban to yanzu haka hakika in kaza ke je makarantar ke ga yawan yan matan da ke karatu wurin gaskiya abin alfahari ne wanda yake muna godiya ga ta gwamnatin jihar Kebbi shi kai ne musamman commissioner na harkar ilimi Alhaji Muhammad Magawata saboda kulawa da ya baya ga wannan makaranta din yanzu haka an sa an yi renovating makaranta an mayar ita sabuwa wurin yayi kyau kuma gaskiya environment in is highly conducive for now for learning insha Allah saboda haka gaskiya wannan abin alfahari ne wannan gaskiya wannan abin yayi encouraging din yaya uwaye da tuwa yansu ya makaranta saboda this candidate jici gaskiya mutane sun bada hadin kai kware da gaske tun zuwa ga tuwa yansu mata makaranta amma duk da haka ba zai hana in ƙara kira ga iyaye mu ba cewa Allah su yi kokari haƙi ne huwa wanda Allah ya rataya ma mutum da ƴan mace da ƴan namiji haƙi gura suke da ba ce wai da namiji shi yadda haƙi aka shi makaranta ya mace abinda da haƙi azama talaba gaskiya bane haƙi ne wanda rataya ga mutum shi tabbatar da bai bambanta tsakanin ƴan shi ba ka dauki ƴaƴan ka mata kuma muhimmancin karatu ƴaƴa mata kusan ba a cewa har namiji amma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda tarbiyya fa daga uwa take tashi kowane daga uwa take fara samun tarbiyya idan uwa mace Allah ya yi mata mai ilimi na zamani da boko za ka ta haɗa daya ta haɗa tarbiyya mai kyau amma idan Allah bai hukunta ba kuma ta zanta tashi da tallata ya arni ta haɗa za ka ga mata kula tarbiyyar shi dai ta ma ba ta tarbiyyar da za ta bashi saboda haka muhimmancin ilimi ayya mata ba karamin muhimmanci gare shi ba ina kira ga ayyawan mu to Allah su yi hakuri su kai ayyan nan makaranta wannan shi zai sa kowa aure su kar daraja don wanda duk tayi karatun nan ta haifa da wata karatu daraja ba wani abu
ba safai ake samun ƴan arewacin Najeriya dake bada tallafi na musamman ma dalibai don ci gaba da karatu ba a wannan rahoto wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa ya bayyana yadda wani mai kishin al'ummarsa na daukan matakai na tallafa mai ilimi a yankin sa
injiniya Aminu Tukur Dambo shine wanda ya raba mawa waɗannan dalibai wannan tallafi yayi mana bayani kamar haka
a wannan tallafi ba wani tallafi bane mai yawa ba 15,500 biyar ce aka ba kowane dalibi niyyar zai dan tallafa muku tare da iyayenku akan wannan al'amari na karatu da ake muna fatan za ku amfani da su ta hanyar da ya dace kuma insha Allah wannan abu ni daga wajena yanzu aka fara
bayyana mani yadda ya zaba waɗannan dalibai da suka more wannan tallafi
akwai criteria da nake son dai bayani ta yanda aka zabi dalibai saboda wasu ba sani ba za su ga kawai an ce wane zuwa ne zuwa ne akwai kungiya ta Elsa wannan ta kuta dalibai to muka kira kuma NUT nace musu su kawo mutane guda 16 wanda suka bada 16 sai muka kuma kirawo shugabanni na addini nace musu kama da mutane guda 4 wanda suka bani suka bada guda 4 shi da suka bada guda 20 to mu kuma cikin dangi ko committee namu na dangi da jini sauransu mun nace su fara mutum guda 6 kun ji abin da ya faru ta samu mutum 26 mun gode kwarai kuma da fatan za ku amfana da shi za ku full utilization nasu
Alhaji Bello Abubakar Dambo shine hakimin karamar hukumar Ingawa yayi mana tsokaci a lokacin da ake raraba ma waɗannan dalibai wannan tallafi
akan gaskiya abun ya ba mu mamaki ne mamaki Alhaji Aminu mai bada wannan tallafi ya nuna mu shi yana abun shi ne ba dan siyasa ba dan kasar Ingawa yana tallafa mu bangaren ilimi hukumar ke kuma ta yi bada mun dai Allah ya saka mai da dan Allah ka ci gaba da wannan abu mun gode kwarai kai hafi mu da wuri da duk kasar Inga za mu ga yato kuma inda mun ga yato suka zo aka ba da kuɗi na shi duk ɗan Inga ɗan Doma yanzu ban ji dadi ba da ba ranar lokacin ne ba kira wa uban Doma ba da wakilin shi amma zan sanar da kuma ga mutanen ɗan Doma matalla duk sun amfana da wannan tallafi
ya ja hankalin waɗannan dalibai da kada su salwantar da wannan tallafi na kuɗin makaranta da Alhaji Aminu Tukur Dambo ya ba su
ku yara da aka ba wannan tallafi na bushasha ne an ba ku dan kudaden da kiyayen ku ke daukan nauyi ku yi iyayen ku shawarar in na biyan kudin magajiya ne aje a biya in na transport ne ko na abinci aje a yi kada a shayaranci mu dukkan ku za mu sa muku ido tabbatar da kuna zuwa makarantar kuna cin jarabawa ai kokari a cin jarabawa zawo ai mutanen Ingawa aiki an gode kwarai
Maryam Lawal na daya daga cikin waɗannan dalibai da suka ci wannan moriya ta tallafin ilimi
mun ji dadi da wannan tallafi da kuka bamu nan tunda muka tashi mun taba samu irin wanda ya tashi mana irin wannan abin ba za mu amfani da wannan tallafi da aka bamu ta hanyar da ta dace inda ba za a bannatar da su ba tawara ta ga daliban karamar hukumar Ingawa su dage sai maki kansu sai su dage sai karatu mai amfani dan saboda ilimi shine gishirin zaman rayuwa yanzu baka da ilimi ba abin da za a yi da kai rayuwa
a dan gehen kuma Abubakar Ibrahim Ingawa shi ma shi moriyar wannan tallafi
gaskiyar labari a tarihi na karamar hukumar Ingawa dalibi bai taba samun irin wannan dama ba da ya samu a yau ba dan komai ba a ce wani private individual ya dauko wani abu ya ba dalibi gaskiya mu a tarihi bamu taba sani ba sai dai karamar hukumar Ingawa ita ce wanda take tallafa mamu a da can baya to wannan muna mika godiya gare shi shi wannan gwarzo wanda ya taimaka ya bada wannan tallafi
Zaruddin Sanufuntuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.